This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan akan internet a kodin shi kuke so a kan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Lalo ne tare da Bello Habib Galadanci a shirinmu na dare na kuma ƙarshe a wannan rana, inda za ku ji cewa wani harin bom da aka kai a wata kasuwa da ke Sabon Gari a ƙaramar hukumar Damboa a jihar Borno ya halaka wasu mutane.
Wannan tashin bom din da ya auku ne daidai lokacin da ake tsakiyar cin kasuwar garin, inda ake sana'ar saya da sayar da dabbobi.
To, bayan da ƙasar Kamaru ta gargaɗi kuma mun Najeriya da su yi hattara domin za su buɗe madatsar ruwa ko kuma dam na Lagdo, wanda ka iya janyo ambaliyar ruwa a jihohin da ke kogin Benue, wato da kogin Benue ya ratsa, jihohin sun fara ɗaukar matakan kota-kwana. A can jihar Kebbi kuwa, kotun zaɓe ta yi watsi da ƙarar da PDP ta shigar wadda ke ƙalubalantar zaɓen gwamna Atiku Bagudu. Sannan yau za mu buɗe muku fili ne domin ku bayyana ra'ayinku kan kwamitin da shugaban Najeriya ya naɗa domin taimaka mai da shawara a yaƙi da cin hanci da rashawa. Lambar da za a kira da ita ce 2-0-2-0-5-2-6-5-5. Amma bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dabban 'yan asalin Somalia na komawa ƙasarsu daga Yemen, inda yaƙi ya daidaita, duk da cewa ƙasar ta suna fama da matsaloli iri-iri. Ofishin lura da haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya yau Talata ya bayyana cewa akalla mutane 29,000 ne suka isa Somalia daga Yemen tun watan Maris, mafi yawancinsu mata da yara, kuma ana kyautata zaton za a samu ƙarin jama'a a watanni masu zuwa. Wannan lamari shi ne saɓanin abin da aka gani na tsawon shekaru masu yawa, inda dabban ɗaruruwan Somaliyawa suka ba ƙasarsu domin gujewa rigingimu da yunwa da matalauci. Ƙasar Yemen dai ta jure munanan rigingimu da aka share watanni ana yi tsakanin 'yan tawayen Houthi da dakarun da ke goyon bayan shugaba Abdurrabu Mansur Hadi.
Har yanzu birnin Ferguson da ke jihar Missouri na ƙarƙashin dokar ta ɓaci a dare na biyu da ke ganin tashin hankula a daidai wannan lokaci da ake tunawa da cika shekara ɗaya da kashe wani baƙar fata da wani ɗan sanda farar fata ya yi. 'Yan sanda sun ce sun tsare aƙalla mutane kusan 30 da ke zanga-zanga a birnin St. Louis, wanda suke ta jefa kwalabe da duwatsu. A kan shafinta na Twitter, rundunar 'yan sandan ta ce tana ci gaba da goyon bayan 'yancin faɗar albarkacin baki, amma duk wanda ya ƙi sauraron oda to zai iya kasancewa a hannun jami'an tsaro. Wannan yanayi a kan titunan Ferguson da ya ƙunshi mafi yawancin baƙaƙen fata masu arangama da 'yan sanda ya shiga wani hali, a lokacin da wata sabuwar ƙungiya ta fito ta fararen fata masu kiran kawunansu masu tabbatar da rantsuwa, suna ɗauke da bindigogi kuma suna sanye da sulken zamani. Wannan ƙungiya da ke adawa da gwamnati ta ce nufin zuwanta garin Ferguson shi ne na kare shaguna da masu zanga-zanga da ɓarayi, amma shugaban rundunar 'yan sanda ta birnin wato St. Louis, John Belma, ya ce zuwansu ba shi da amfani sai ma wato tunzura mutane da yi.
Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu masu binciken harbo jirgin sama Malaysia mai lambar tafiya MH17 wanda aka yi a gabashin Ukraine sun bayyana cewa sun samu wasu baragwazon roka da ta yiwu ƙirar ƙasar Rasha ne. Ƙwararru daga Holland sun bayyana a wata sanarwa yau Talata cewa masu bincike daga ƙasashen Belgium da Australia da Ukraine da Malaysia da ma Holland ɗin na ci gaba da wannan wasu ɓangarori da ta yiwu sun fito ne daga makamin da ke harba rokoki sama daga doron ƙasa mai suna Buk. Lauyoyi sun bayyana cewa za su mayar da hankula a kan waɗannan ɓangarori da aka samu na gani ko suna da wasu bayanai ko su kuma ba da ƙarin bayanai a kan wanda ke da alhakin harbo wannan jirgi na Malaysia.
A ƙarshe, wani kamfanin makamashi a Japan ya sake kunna na'urar lantarkinsa da ke amfani da makamashin nukiliya a yau Talata, kuma shi ne kamfani na farko da ya samu nasarar kunna wannan na'ura tun bayan bala'in da ya afkawa kamfanin Fukushima a shekara ta 2011. Kamfanin lantarki na Kyushu ya ce yana fata na'urarsa da ke Sendai za ta fara samar da lantarki kafin ranar Juma'a mai zuwa, sannan da fatan zai yi aiki sosai nan da wata ɗaya mai zuwa. an rufe duka kamfanonin samar da wutar lantarki da ke amfani da makamashi nukiliya a Japan tsawon shekaru biyu domin tabbatar da lafiyarsu. Gwamnatin kasar a halin yanzu na so ta dawo da samar da wutar lantarki ya zama makamashi nukiliya na samar da kaso 20 cikin 100 na wutar lantarki baki daya, wato nan da shekara ta 2030. Halin yanzu dai ta dogara ne akan amfani da gawayi da man fetur wajen samar da wuta. Mafi yawancin mutanen Japan sun kalubalanci dawo da na'urar nukiliyar. Wasu ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi dandazo a kamfanin lantarki na Sendai yau Talata domin bayyana rashin jin daɗinsu game da wannan mataki. Cikinsu kuwa har da tsohon Prime Minister Nawata Kan, wanda yake kan mulki a lokacin da haɗarin ya faru. Kan ya ce ba za su iya yin hasashen lokacin da za a samu haɗari ba. Shi yasa ake samun haɗari, kuma anan ba ɗauki dukkanin matakan da suka dace ba domin kare aukuwar haɗarin. Haɗarin Fukushima ya samu asali ne daga wata girgizar ƙasa da igiyar ruwa mai ƙarfi waɗanda suka lalata masana'antar, lamarin da ya cusasa sama da mutane 100,000 arcewa daga gidajensu. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, wani harin bom da aka kai a sabon gari da ke karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno ya halaka mutane da har yanzu kuma ba su fayyace adadinsu ba. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aika mana da ƙarin bayani a wannan rahoton da za ku ji.
Wannan tashin bom din da ya auku ne daidai lokacin da ake tsakiyar cin kasuwar garin inda ake sana'ar saya da sayar da dabbobi, kuma ya auku ne a yau Talata, wato ranar kasuwar garin kenan, wanda aka ce ana kyautata cewa an ajiye wannan bom din ne a cikin kasuwar, wanda ya halaka mutanen da suka zo cin wannan kasuwa da kuma raunata wasu da dama. Wata majiya ta shaida mun cewa a yau Talata ne dai ake cin wannan kasuwa na garin Sabon Garin, wanda ke tazaran kilomita 40 zuwa 50 daga garin zuwa garin biyu, duk da cewa babu wani bayani da muka samu daga wajen hukumomin tsaro game da aukuwar wannan lamari. Sai daga abinda wani ya shaida mun ta wata ho game da tashin wannan bomb din ne yau kamar haka.
Wallahi ko mun gobe kashi, wallahi kashi bayin Allah. A cikin kasuwa ne, eh, sun ga fatiga a waje ba? Ya tiga a waje wallahi. Inda ake tsaya da bobi, eh, wannan kare bobi wallahi ya tsaya mata ne har ana kuma tsayin biyuwa ciki. Ko yar ma wasu ma ciki wallahi rasi. Wallahi tsani nawa ne ya bomb din ya kashe? Wallahi yanzu ba ka da yin ko zan yi shi ba, ya hada zan bari har sun rasa wannan harin bomb daga kan garin Sabon Gari ba. Amma
har ila yau wajen majiya ta shaida mun cewa wannan bom din dai ya kashe mutane 6 da kuma raunata wasu 36, sai dai hukumomin tsaro ba su fitar da nasu bayanan ba game da aukuwar wannan lamari. Kama wasu rahotanni da ke fitowa daga gamborin garalake kan iyaka da kasar Kamaru na nuni da cewa wasu 'yan bandiga sun kwashe kwana 4 kenan, suna nan suna ta banka wuta akan gidaje da kuma shagunan mutane da ke cikin garin gamborin, wanda mutanen garin dukkanin suka arce zuwa garin protocol da ke kasar Kamaru. Gama abinda wani mazaunin gamborin da ake kira Baba Ganan Liman ya shaida mun ta wayar tarho kamar haka. Nadetin ta imi magana da yawun rundunar sojan Najeriya 6-7 da ke garin Maiduguri kanal Tukur Gusau, wanda ya shaida mun cewa wannan yanki ya fada hannun rundunar sojojin haɗin gwiwar tsakanin Najeriya da sauran ƙasashen ƙetare, wato Multinational Joint Task Force, amma zai bincika wannan batu kuma zai tuntuɓe ni daga baya. Haidai har izuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani ƙarin bayani game da wannan batu daga wajen hukumomin tsaron ƙasar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sai mu ce Allah ya kyauta. To bayan da ƙasar Kamaru ta gargadi kuma mun Najeriya da su zauna cikin shiri saboda za su bude madatsar ruwan Lagos wanda hakan ka iya janyo ambaliyar ruwa a jihohin da kogin Benue ya ratsa. Jihohin a yanzu haka sun fara daukan matakan kota kwana. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga Yola.
Mutane su zamanto cikin shiri. Wayanda wancan abun ya shafi na 2012 sun sani. Gidajensu ya shafi gonakinsu.
Jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma kenan a jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello ke karin haske game da gargadin da hukumomin kasar Kamaru suka yi na cewa bana ma za su sako ruwa daga madatsar ruwan Lagdo lamarin da ka iya jawo ambaliya da kuma asarar rayuka kamar yadda aka fuskanta a shekarun baya. Jihar Adamawa ita lamarin ya fi shafa. Kuma don gani ma ba a sake fada irin matsalolin da aka fuskanta a baya bane yasa yanzu haka gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Jibrila Somaran gadi ga al'ummomin da ke bakin kogi musamman ma kananan hukumomi bakwai nan da abin ya fi shafa. Mr. Yohana Matais da ke zama sakataren yatsa labaran gwamnan jihar ya yi karin haske.
Wasu kananan hukumomi mun soma daga Yola North muka tafi Numan muka wuce muka tafi Lamurde. Daga Lamurde muka ga irin banna da ruwa ya soma yawa al'ummanmu wannan ma ba a ma sake ruwan gaba ɗaya ba. Don haka muna kira da babban murya kamar yadda mai girma gwamna ya faɗi cewa al'ummarmu su san cewa akwai inda ruwa yake bi ko shekara 50 ko 100 ne in yayi ruwa bai bi wurin ba. Duk lokacin da ruwa ya zo a daidai lokacin da an samu ruwa kamar yadda ya kamata a zamanin da suka wuce da ya bi zai sake bin wannan wuri.
To sai dai kuma su ma al'ummomin da ke bakin kogi wanda su lamarin zai fi shafa sun buƙaci gwamnatin jiha ne da ta dauki matakan gaggawa.
Usman Alhaji Isa Karara daga Jimeta Yola Angwantana Adamawa State. Gaskiya wannan labari bata zo mana da dadi ba. Don kamar shekara biyu da suka wuce mun samu wannan problem din na asarar dukiyoyin mu da komai da komai. Wanda yake saura har yanzu da suka bar wannan angon ba sake da.
Sunana Abdullahi Ahmad Baza mazaunin garin Yola. Gwamnatin mu ya kamata a ce ta yi tanaji na wani wuri musamman wanda duk lokacin da za a samu abu mai kaman haka ya zamanto an kaurar da mutane idan ma ba za a iya kaurar da su gabaki ɗaya.
Yanzu yanzu ma dai jami'in hukumar kai dauki ta jihar Adamawa wato Asema na fa cikin shirin kota kwana kamar yadda babban sakataren hukumar Alhaji Haruna Manforo ya tabbatar.
An tanadar da duk kowane ne yana da haƙƙin da zai dauka wuyan shi a membobin committee wasu ta gefen kiwon lafiya kamar mu yanzu muna da shirye-shiryen wajen camp inda in ya wakana zamu evacuate mutane su zanna wurin kuma an yi tanadin abinci da kayan magunguna da duk abin da ya kamata.
Rayuka da dama ne dai kan salwanta baya kuma ga dukiya a duk lokacin da aka sako ruwa daga madatsar ruwan Lagdo sakamakon tumbatsar da kan yi da haka ma yasa aka cimma yarjejeniya tsakanin Najeriya da Kamaru na buƙatar da a sanar da al'umma akan kari. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To kotun da ke duba korafe-korafen zaɓe a jihar Kebbi ta yi watsi da ƙarar da Janar Bello sarkin yaƙi na PDP ya shigar inda ya ƙalubalanci nasarar da gwamnan jihar Atiku Bagudu ya samu a zaɓen da ya gabata. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana.
Da yake gabatar da hukuncin kotun ta sauraren kararrakin zaɓe dangane da ƙarar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Janar Bello Sarkin Yaƙi ya gabatar inda yake ƙalubalantar zaɓen gwamnan jihar ta Kebbi Atiku Bagudu. Shugaban alƙalan kotun da ke zamanta a birnin Kebbi mai shari'a Kasim Olugba ya ce kotun ta yi watsi da ƙarar ne bisa la'akari da saɓawa lokaci da lauyoyin mai ƙarar suka yi. A can baya dai bayan karɓar kofin bayanan ƙarar, lauyoyin waɗanda ake ƙara sun miƙa nasu martani tare da miƙa buƙatar kotun da ta yi watsi da ƙarar bisa dalilan rashin cancanta, inda ita kuma kotun ta baiwa lauyoyin mai ƙara wa'adin kwanaki bakwai da su mai da martani a kan buƙatar ta waɗanda ake ƙara, abinda lauyoyin ba su yi ba har bayan kwanaki goma. Wannan tsaikon da saba ƙa'idar lokaci, in ji kotun, tamkar alama ce ta jefa ƙarar tasu a kwandon shara, a don haka ta yi watsi da ita. Yakubu Mai Kyau babban lauya ne da ke wakiltar gwamnan jihar Atiku Bagudu a zaman shari'ar.
Gaskiya mun gamsu da hukuncin da kotu ta zartar saboda haka doka ta tanada idan an ka bada lokaci domin kai wasu abubuwa saboda ƙaran da ka kawo a ci gaba da ita ka zo ka kasa yin haka nan ko ka je baka yi cikin lokaci ba dokoki cikin zabe sun tanadi cewa sai ayi watsi da wannan karan da ka kawo.
To sai dai lauyan General Bello Sarkin Yaki na jam'iyyar PDP Ibrahim Muhammad ya ce ba su gamsu da hukuncin kotun ba, don haka za su daukaka kara.
A halin yanzu kotu ta ce su suka fi mu gaskiya, saboda haka abin da ya rage mana yanzu shine sai mu daukaka kara, mu gwada mu gani menene ko hukuncin su yayi daidai ko bai ba.
Kotu kusan ta yi hukuncin ta ne, ta yi watsi da wannan kara ne bisa ga abin da ta kira kamar gabatar da wasu takardu ko wasu bayanai a gaban kotu wanda aka ce an yi ba bisa ka'ida ba. Ya kaji wannan al'amarin?
A kowane lokaci kamar yadda na gaya maka, ita kotu ita ke hukunci, ta riga ta yi nata hukunci, babu abin da ya rage mana illa mu je a gaba. Ita kuma gaba ita za ta zauna ta duba in abin da wannan kotu ta yi daidai ko bai ba.
Dukkan sauran alƙalan kotun biyu dai sun jaddada amincewarsu da kuma yawansu a hukuncin kotun. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
Kamar Allah a gaida Murtala, yanzu karfe 5 ne saura minti 14 a nan birnin Washington DC, wato 10 saura minti 14 kenan a jamhuriyar Nijar da ma Najeriya. Lokaci ne kuma da zamu bude layukanmu inda zamu tattauna kan kwamitin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari nada domin ba shi shawara kan yaki da cin hanci da rashawa. Lambar dai da za a kira ita ce wacce aka saba kira, wato 2022055655.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 2022055655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 2022055655.
To kiran da muka samu da farko ya zo ne daga jihar Katsina. Wane ne akan layi?
Sunana Muhammad Bello Sabanda Zakasa, Panel Local Government jihar Katsina.
To Mallam Muhammad, muna jinka.
To alhamdulillah. Gaskiya ra'ayina akan wannan committee da shugaban kasa General Muhammad Buhari ya kafa, yana kira ga su yi aikin su bisa gaskiya ga duk wanda aka samu da laifi. Ai mishi hukuncin da ya dace da shi. Kowa ne aka samu da laifin cin hanci da rashawa a Najeriya nan, to ai mishi hukuncin da ya dace da shi.
Malam Muhammad, kana ga anaka tunanin kamar wani irin kalubale kake ganin committee zai iya fuskanta da zai iya kaucewa da zaka bada shawara?
Kalubalen da zai fuskanta kada shi ma ya zama mai cin hanci, a bashi cin hanci ya kyale wanda ya ci hanci.
To Muhammad, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kano. Wane ne akan layi? Hello, na Kano, kana jin mu? To ina ga kaman mun rasa wannan kira da muka samu daga Kano, da fatan wanda ya kira zai saki gudawa. To matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka yi wa Najeriya katutu. Lamarin da yasa sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta nada wani kwamiti mai dauke da mutane 7 da zai duba wannan lamari, wato ya bada shawara kan yadda za a yaki. Ga kira daga Kaduna, wane ne akan layi?
To Ibrahim Alaran Mariga cikin sunana.
To Malam Ibrahim, muna jinka.
To gaskiyar magana, wannan kwamiti da Buhari ya kafa kwamiti ne wanda yake an dauko waɗanda suka san aikin su, kuma mutane ne waɗanda suke karatu kuma suna da kishin ƙasarmu Najeriya. Fatan mu dai su aikinsu yadda ya dace, kuma dukkanin wata hanya da za a bi na ganin cewa an dakile wannan hanya da ake cin hanci da rashawa su bi wannan hanya. Kuma waɗanda ake tuhuman su ya kamata su fito su bayani na gaskiya yadda ƙasa za ta ci gaba, ba yadda su za su cimma burinsu kaɗai ba. Na gode.
Tumala Ibrahim, mune da godiya. Ga kira daga Yola, wane ne akan layi?
Usman bin Abbas ne daga Yola.
Tumala Usman, muna jinka.
Kwamitin da shugaban kasa ya kafa dai na gwagwarar cin hanci da rashawa gaskiya ya yi kyau, ya kamata kuma su aiki su tsakani da Allah su ba da shawara yadda shugaban kasa da ayyukan yake. Yanzu a dakatar cin hanci a kasan nan, talakawa su san zaɓe su zai musu amfani.
To Malam Usman, wasu na ganin kaman a baya an sha kafa ire-iren waɗannan kwamitoci a gwamnatocin da suka shuɗe. Ya kake kallon wannan, kana da ƙwarin gwiwa akan cewa zai yi abin da ake tunanin zai aiwatarwa?
Eh, muna da ƙwarin gwiwa tun da muna gani mu zaɓi shugaban ƙasa na gari. To koma waye ne aka sa su gwamnatin dole za su aiki ciki. Muna fata dai inda muka samu shugaban na gari, to muna fata duk wanda aka sa su a wannan kwamitin za su aiki don talakawa su samu zaɓe su musu amfani.
To madallah, mun gode Malam Usman, ga kira daga jihar Taraba. Wane ne akan layi? Hello, na Taraba, kana jin mu? Ai, na ga sai ka dan daga murya. To ina ga kaman ma layin ya tsinke. Lambar da za a kira ita ce 2022055655, amma kada a manta sai an saka alamar ƙari a sa plus sai a kira lambar. Batun da muke tattaunawa dai shine game da kwamiti da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada wanda zai dinga ba shawara game da yadda za a yi yaki da cin hanci da rashawa. Wani tasiri kuke gani wannan kwamiti zai yi, ganin cewa a baya an sha ɗaukan ire-iren waɗannan matakai? Sannan mene ne fatanku? Ga kira daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam.
Kana magana da Isa Dan Garba ne a hanyar Garasa, muna ga.
To Malam Isa, muna jinka.
Yawa, muna farin ciki da wannan kwamiti da mai girman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kafa. Sannan kuma ina nishawatin su UNM kwamiti. Da su bincika akwai kwangila da aka ba na hanyar da ta taso daga Kaduna zuwa Jos. Hanyar nan yana matuƙar ba mu wahala sosai. Mudirobi dan haka dan Allah wannan kwamiti ta bincike wa aka ba kwangilan kuma wa dan kwangilan dan.
To Malam Isa, mun gode kware da fatan waɗanda suke da alakin ku kuma shi wannan kwamiti ya ji wannan kira da kai. Ga kira daga Kwantagora. Wane ne akan layi?
Adamu Yusuf, wanda ake kira da Ado Mai Leda.
To gare ka Malam Adamu.
Kira na shine ga wayannan ƴan kwamiti da aka kafa su tsaya su yi aikin su tukuru tsakani ga Allah. Kar su sa a son zuciya da kuma kabilanci da siyasa da bangaranci, su tsaya su aiki yadda ya dace, saboda Najeriya tana buƙatar mutane masu jajircewa wanda za su yi aiki tukuru, saboda ƙasar nan ta wahala, ta gaji. Mutanen ƙasar nan sun gaji, sun wahala. Kusan da mu a cikin ƙasarmu ne, amma mun zama kamar ba cikin ƙasarmu muke ba. Saboda haka muna buƙatar mutane masu jajircewa su tsaya su yi aiki tsakani ga Allah.
Malam Adamu, mun gode kwarai da gaske. Bari mu katse ka domin mu dauki wannan kira daga Taraba. Wane ne akan layi? To ina ga layin ya kubuce mana. Lambar dai da za a kira ita ce 2022055655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari plus kenan, sai a saka ɗaya sai a jero lambobin. Batun da muke tattaunawa shine kwamitin da shugaban Najeriya ya nada. Ga kira daga jihar Bayelsa. Wane ne akan layi? Hello, na Bayelsa, kana jin mu? To ga dukkan alamu wataƙila muna da ɗan tangaɗa na ura a yau, da fatan za a mana akuwa, za a ci gaba da gudawa. Matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka yi wa Najeriya da ya katutu lamarin da ya sa a yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada wani kwamiti da zai taimaka mai wajen ba shawara kan yadda za a yaki da matsalar cin hanci da rashawan. Ga kira daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Sunana Usman Mukhtar, ɗan Niger wanda yake kasuwan da shi Kaduna.
Muna jin ka Malam Usman, menene ra'ayinka?
Shi gaskiya wannan kwamiti muna mashi fatan alkhairi. Da fatan kuma za su ba da shawara ta gaskiya. Duk wanda yake da hannu a cikin dukiyar jama'a ya kamata a hukunta su, kamar yadda shi ne girma shugaba Muhammadu Buhari ya ƙudurta na cewa lallai kansu ya tona ashirin duk wanda yake talakawan Najeriya. Da fatan wannan kwamiti sai su tattauna alkhairi, kuma su aiki da gaskiya. Muna masu fatan alkhairi. Da fatan za su tashi lafiya. Da Usman Mukhtar, ɗan Niger.
Malam Usman, mun gode kwarai da gaske, kuma da kiran ka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na jin ra'ayinku baki ɗaya. Mun gode kwarai da gaske, sai gobe idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga shirin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin wannan watan na Agusta ne aka cika shekaru 50 cur da sauyawa aƙidar demokuraɗiyya alƙibla Amurka ta hanyar rattaba hannu kan dokar ba kowa damar jefa ƙuri'a ta Amurka. wannan doka wadda aka tsara ta bisa gugurmayar yan rajin kare haƙƙi suka yi cikin shekarun 1950 da 1960 inda Amurka baƙaƙen fata da sauran tsararru suka yi ta gangamin kawo ƙarshen wariyar da ake nuna musu ta ƙara ƙarfafa ƴancin su a zaman yan ƙasa ta kuma wanzar da gagarumin sauyi ga tsarin siyasar mu. Wannan dokar da shugaba Lyndon Johnson ya sa mu hannu a ranar 6 ga watan Agusta na shekarar 1965 ya jaddada ikon da baƙaƙe da tsararru suke da shi na jefa ƙuri'a, ikon da suka samu tun lokacin da aka haramta bauta shekaru 100 kafin nan, amma kuma wanda aka yi ƙememi aka hana musu ta hanyoyin siyasa daban-daban. Dokar ta kawar da wasu sharuɗa ko ƙa'idoji da ake yin amfani da su wajen tabbatar da cewa Turawa jarfata sun ci gaba da kananan harkokin siyasa a birane da jihohi, da ma ta hanyar takaita yawan kuri'un da 'yan tsiraru ke iya jefawa. Waɗannan sharuɗa da ƙa'idoji sun haɗa da tilastawa mutum biyan haraji kafin ya jefa ƙuri'arsa, da kuma tabbatar da cewa sai mutum ya iya karatu da rubutu tukunna kafin ya iya jefa ƙuri'a. Har ila yau wannan dokar ta bai wa gwamnatin tarayya ikon sanya idanu kan yadda ake gudanar da zaɓuɓɓuka a wuraren da baƙaƙen fata ba su yi rajistan jefa ƙuri'a da yawa ba. Sannan ta ba Attorney General na tarayya ikon binciken irin dabarun da ake yin amfani da su wajen danne yawan kuri'un 'yan tsiraru. Kusan dare ɗaya sai adadin baƙaƙe da suka yi rajistan jefa ƙuri'a ya ƙaru ainun, musamman a jihohin kudancin Amurka, inda nan ne aka fi nuna bambancin launin fata. Kuma tun daga wannan lokacin ne Majalisar Dokokin Amurka ta ci gaba da yi wa dokar ƙarin kwaskwarima, musamman gyaran da ya buƙaci gudanar da zaɓe cikin harshe fiye da guda, abin da ya ba wa masu magana da wani harshe daban da ba Turanci ba damar shiga cikin harkar zaɓe. A cikin shekarun da suka biyo baya kuwa, bayan samar da wannan dokar, an samu ƙarin shugabannin siyasa waɗanda ba Turawa jar fata ba, kama daga majalisun gudanarwa na birane zuwa gidajen gwamnoni jihohi zuwa majalisun dokokin tarayya da kuma fadar shugaban ƙasa wato White House. Ya zuwa tsakiyar shekarun 1990, waɗannan matakai tare da faɗa yawan masu jefa ƙuri'a na Amurka sun haddasa sauya fasalin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu da muke da su, yayin da ƙasar ke bikin cika shekaru 50 da samar da wannan dokar ta 'yancin jefa ƙuri'a da kuma gagarumin ci gaban da muka samu ta wannan fanni a zaman ƙasa tun daga wancan lokacin. Muna kuma tunawa da waɗanda suka yi aiki tuƙuru domin jaddada wannan doka da aiwatar da ita, domin tabbatar da cewa kowa da kowa a Amurka ya ci moriyar wannan albarka ta Amurka. Shirin muryar Amurka kenan, da bayanan ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu ga Bello ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Jama'ar yanzu birnin Ferguson da ke jihar Missouri na ƙarƙashin dokar ta ɓaci a dare na biyu da ke ganin tashe-tashen hankula a daidai wannan lokaci da ake tunawa da cikar shekara ɗaya da kashe wani baƙin fata da wani bature ɗan sanda ya yi. 'Yan sanda sun ce sun tsare aƙalla mutane kusan 30 da ke zanga-zanga a birnin St. Louis waɗanda suke ta jefa da kwalabe da duwatsu. A kan shafinta na Twitter, rundunar 'yan sandan ta ce fatana ci gaba da goyon bayan 'yancin faɗa albarkacin baki, amma wanda ya ƙi sauraronta to zai iya kasancewa a hannun jami'an tsaro. Wannan yanayi a kan titunan Ferguson da ya ƙunshi mafi yawancin baƙaƙen fata masu arangama da 'yan sanda ya shiga wani hali ne a lokacin da wata sabuwar ƙungiya ta fito fararen fata masu kiran kawunansu masu tabbatar da rantsuwa, kuma suna ɗauke da bindigogi sannan suna sanye da kayan sulke irin na zamani. Ƙungiyar da ke adawa da gwamnati ta ce tana nufin zuwanta garin Ferguson shi ne na kare shaguna daga 'yan zanga-zanga da barayi.
To Bello, madalla a gaida kai, masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe dan Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da ya tana gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Mr. Suleiman Tarawali. Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.